Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baban Lahasi da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Asabar, 12 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai yi magana da takwaran aikin sa na Russia Sergey Lavrov a yau Asabar game da abin da ake gani kamar Russia za ta mamaye Ukraine. Jiya Juma'a kasar Birtaniya ta bi sahun Amurka na yin kira ga dukkan 'yan kasashen waje da suke daga Ukraine, yayin da har yanzu akwai hanyoyin kasuwanci da yin hakan. Jiya Juma'a mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga mutanen Habasha da su tsagaita wuta su maido da yarda tsakanin su sannan su fara ɗaukan matakan sulhu.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummomin wasu sassan jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da jaddada yin kira akan a kai musu ɗauki ta fannin tsaro. To kome mahukuntan yankin ke cewa game da wannan batu?
Jami'an tsaro mu suna bakin iya kokarin su, suna sintiri dare da rana, amma mutanen suna da yawa kuma kasan mugun kare hali gare su. In kun ka so wani karo suna cewa ai kun tura mana sojoji sai su har da zagi.
Shugaban karamar hukumar zange shuni kenan, za ku ji karin bayani nan gaba. Muna kuma tafa da rahoto akan martanin da kwararru a fannin shari'a a Najeriya suka mayar game da matakin da majalisar dattawa ta dauka na kafa wasu cibiyoyin horar da lauyoyi a kasar. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun cafke wasu ma'aikatan kamfanin dakon ma'adinan ƙarƙashin ƙasa na TNPPS bisa zargin yin sama da faɗi da miliyan 400 na sefa na kamfanin. Kamar yadda muka saba a kowace rana Asabar, yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakub Makeri ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai yi magana da takwaran aikin sa na Russia Sergey Lavrov a yau Asabar game da abin da ake gani kamar Russia za ta mamaye Ukraine. Blinken, wanda ke magana a taron manema labarai a Fiji, ya ce idan shugaban Russia Vladimir Putin ya yanke shawarar daukan matakin soja akan Ukraine, zai mai gaggawar sanya takunkumin kare tattalin arziki mai tsanani tare da haɗin gwiwar abokanan kawance da abokanan hudda a faɗin duniya, wanda zai karfafa Ukraine wajen kare kanta. Za mu karfafa abokanan kawancenmu na gabashi, zan jaddada wannan haɗin kai da sakamako idan na yi magana da ministan harkokin wajen Rasha a daren yau. Jami'an leken asirin Amurka da ba a bayyana sunayensu ba sun ce da kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa Washington a shirye take ta fice daga ofishin jakadancinta da ke Kiev da nufin harin da ake sa ran Russia za ta iya kaiwa akan Ukraine. Labarin na AP ya ce ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta sanar da shirye-shiryen yau Asabar da zai buƙaci dukkan ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka da su fice daga Ukraine saboda harin da ake sa ran za a kai. Jiya Juma'a kasar Birtaniya ta bi sahun Amurka na yin kira ga dukkan 'yan kasashen waje da su fice daga Ukraine, yayin da har yanzu akwai hanyoyin kasuwanci da yin hakan. Ofishin harkokin wajen Birtaniya ya sabunta shawararsa kim kaɗan bayan da ministan tsaron ƙasar Ben Wallace ya tashi daga Moscow bayan tattaunawa da manyan jami'an fadar Kremlin. Estonia ma ta yi kira ga 'yan ƙasarta da su fice daga Ukraine cikin sauri saboda ƙara haɗarin ɗaukan matakin soja daga Rasha. Kiraye-kirayen ficewar yana zuwa ne yayin da manyan jami'an Amurka suka yi gargaɗin cewa Rasha za ta iya mamaye Ukraine a kowane lokaci kuma tana da isassun dakaru da ta jibge don yin hakan. Wakilin tarayyar Turai a Ukraine, Mati Masikas, ya buƙaci ma'aikata da ba su da muhimmanci a ofishin jakadancinta a babban birnin ƙasar Ukraine da su fice a daidai lokacin da ake ƙara samun tankiya da Rasha. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, mataimakiyar sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga mutanen Habasha da su tsagaita wuta su maido da yarda tsakanin su sannan su fara ɗaukan matakan sulhu, yayin da tashin hankali da ake yi a arewacin ƙasar ke ci gaba da haddasa walhalin gaske ga fararen hula. Amina Muhammad ta shaida wa manema labarai a harabin majalisar ɗinkin duniya cewa a ganina babu yarda da juna a Habasha. Muna buƙatar samu hanyoyin da za mu tallafa ma ƙasar bangaren shugabanci da kuma mutane don su samu hanyar sake gina yarda tsakanin su da kuma sake maido da zaman lafiya tsakanin jama'ar su. Yanzu na dawo daga Habasha, Muhammad ta ce ta samu fahimta daga dukkan shugabannin da ta gana da su a Arewaci da kuma Addis Ababa da yanzu an ƙara ƙoƙarin samun zaman lafiya. Ta ce tabbas muna wani wuri daban lokacin da nake can a wannan makon da kuma ƙarshen mako fiye da yadda muke a watanni biyu da suka gabata.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotannin mu. A Najeriya, wasu al'ummomi da suka fuskanci matsalolin rashin tsaro a baya na kokawa akan dawowar matsalar. Mazauna wasu sassan jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar na ƙara jaddada yin kira da aka yi musu ɗauki ta fannin tsaro, ganin yadda 'yan bindiga ke kai musu farmaki a 'yan kwanakin nan. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana daga Sokoto.
Wasu al'ummomi a arewacin Najeriya na ci gaba da tsintar kansu cikin halin fargaba da tashin hankali saboda mahara suna ci gaba da kai musu hare-hare duk da yake mahukunta na kan ƙoƙarin shawo kan matsalolin. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar, al'ummomi da ke makwabtaka da jihar Zamfara waɗanda suka fuskanci hare-haren ta'addanci a can baya lokacin da ake fafatawa da 'yan bindiga a jihar ta Zamfara sun sake samun kansu cikin mawuyacin hali sanadiyar wayoyuwar da matsalolin suka yi na hare-haren ta'addanci. Mahara sun kai farmaki a wani gari mai suna Tafkin Kaiwa cikin ƙaramar hukumar mulkin Dangishuni inda suka hallaka mutum ɗaya suka kuma yi garkuwa da wasu kamar yadda mazauna yankin suka bayyana.
Kudannin barayin su shigo misalin ƙari ɗai ni ina cikin gida kwanci sai na ga hasken fitila wani sabon na hito ne buɗe daki ne to ni kan da na gane ni barayi na sai na zagaya ni hito ni bakin daji to dan sai sun ka buɗe dakunan sun ka yi hito da mace guda sun ka tawo sun ka jona sun ka tawo da kanina sun ka biyo suna bungule sai ya faɗi inda nake ci bai san inda nake ba har da mutum da sun ka dauka kawa kwanda sa yene na shi da shi da wanga wanda sun ka halibi yana ce mai umaru.
Mai unguwar yankin ya ce suna cikin tashin hankali sanadiyar hare-haren da 'yan bindiga ke kai musu a kwanan nan.
Sunana Muhammadu Ɗanisa, ya haƙƙi yin Tafkin Kaiwa. A da daddare dai misalin ƙarfe ɗaya da ɗan wani abu sun ka shigo ta shi ko ga Allah ya ƙarin kwana sai ya fito kina fito har sai sun ka harbe shi. Sannan an ka tai da mutum biyar din ga akwai biyu mata uku maza. To gaskiya har yanzu dai babu wata magana.
Shugaban ƙaramar hukumar mulkin ta Dangishuni Umar Bura Gidan Gara ya ce suna neman ɗauki domin matsalolin suna ci gaba da daɗaita yankunan nasu.
Bayan wannan suka sake dawowa wani ƙauye da aka ce Warakomni cikin Wababi district suka ɗauki mutanen mahawajen su 14 suka tai da su. Ka abubuwan ne babu daɗi wallahi mutanen nan gaskiya suna da yawa kuma suna ne yanzu cikin dajin nan tsakaninmu da Zamfara state. Abubuwan wallahi jami'an tsaronmu suna bakin iya ƙoƙarinsu suna sintiri dare da rana. Amma mutanen suna da yawa kuma kasan mugun ƙarin hali gare su. In sun ka to wani ƙaro suna cewa an kun tura mana sojoji sai su to har da zagi.
A nata haujin rundunar 'yan sandan Najeriya goyon baya ta nema daga jama'a a ƙoƙarin da take yi na kare rayukan jama'a kamar yadda kakakinta a Sokoto ASP Sanusi Abubakar ya faɗa.
Wato yanzu sha'anin tsaro ba abu ne wanda za a bar majami'an tsaro kaɗai ba. Sha'anin tsaro sha'ani ne na kowa da kowa. Dole mu tattaru mu haɗa kanmu a taimaka ma jami'an tsaro saboda su kaɗai ba su iyawa. Akwai wasu bayanai muhimmai da kuma taimako wanda jami'in tsaro yana da buƙatar shiga mutanen ƙasa. So sai sun fara tasu gudunmawar sannan za a taru a tsira tare.
Mahara dai na ci gaba da haddabar jama'ar yankuna daban-daban duk da yake mahukunta na kokari ganin cewa an shawo kan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Hukumomin Taliban a Afghanistan jiya Juma'a sun ce sun sako wasu 'yan jarida na kasashen waje da takwarorinsu na kasar a tabbakinsu bayan mun tantance ko su waye. Wannan sarrafawar ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da babban kwamishinan harkokin 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da tsare 'yan jaridan a Kabul babban birnin kasar. Yana mai cewa suna aiki ne ma hukumar ta agaji kuma ana kan ƙoƙarin sako su. Muna farin cikin tabbatar da sakin yan jarida biyu a Kabul da ke aiki ma hukumar UNHCR da kuma yan kasar Afghanistan da ke aiki tare da su, a cewar wani sakon Twitter da hukumar ta kula da yan gudun hijira ta wallafa da daren jiya Juma'a. Muna godiya ga duk waɗanda suka nuna damuwa da ba da taimako. Muna ci gaba da jajircewa kan mutanen Afghanistan. Shugaban lardin Ontario a kasar Canada, Premier Doug Ford, ya ayyana dokar ta ɓaci jiya Juma'a saboda zanga-zangar da direbobin motocin dakon kaya ke yi kan wajabtar rigakafin corona da aka yi. A tsawon makonni biyu da suka gabata, daruruwan direbobin motocin dakon kaya sun yi cunkus a hanyoyi da ke kewayen gidan majalisar dokoki a Ottawa, babban birnin kasar. A baya-bayan nan sun killace gadar Ambassador Bridge da ta hada Canada da Amurka. Ford ya ce zai sa gwamnatin lardin ta yi zama a yau Asabar, saboda ta bakin sa ta bayyana baro-baro cewa direbobin motocin dakon kayan na karya doka saboda katse muhimman madafin ci gaba da suke yi. Ya ce hukuncin kin bin doka zai iya hadawa da tara da kuma zaman gidan yari.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sake koma bangaren rahotanninmu. A Najeriya, kwararru a fannin shari'a sun mayar da martani akan matakin da majalisar dattawa ta dauka na kafa cibiyoyin horar da lauyoyi guda shida a kasar. A yayin da wasu ke yabawa da yin hakan, wasu na cewa siyasa ce kawai. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Amincewa da sabbin cibiyoyi ya biyo bayan wani rahoto ne da ma'aikatar shari'a, ƴancin ɗan adam da al'amuran shari'a ta kawo na buƙatar gyara dokar ilimin shari'a ta shekara 2021, kuma sanata mai wakiltar jihar Kogi ta Yamma Smart Adeyemine ya ɗauki nauyin ƙudurin. Kafin wannan lokaci dai, ƙasar tana da cibiyoyin horar da lauyoyi guda 7, idan aka ƙara 6 za su zama ana da 13 kenan banda birnin tarayya. Ga sanata mai wakiltar Nasarawa ta Yamma Abdullahi Adamu, wanda shi kanshi lauya ne, ya yi na'am da wannan mataki da majalisa ta ɗauka idan an yi la'akari da dubban ɗaliban lauyoyi da suke kammala karatun jami'o'i.
Kafin su fara zuwa kotu, dole a koya musu yadda ake shiga da kara, yadda ake bin kadin wanda zai kawo magana gare su, da irin ka'idodi wanda dole lauya ya sani kafin a ce an bashi biya. Bismillahi, yana da kyau. Domin lokacin da na yi law school, muna da 'yan makaranta ɗalibai kusan 2,000 da 'yan kai a shekara guda, sai a raba mu kashi biyu, wasu na zuwa da safe, wasu na zuwa da yamma.
Saboda wurin ya kaɗan.
Saboda wurin ya kaɗan, to shi ne wurin kakkafa waɗannan rassa sashe daban-daban na wannan jahuyar na Najeriya.
Shi kuwa barista Dr. Mai Nasara Ibrahim Umar yana mai ra'ayin matakin zai iya ƙara ƙarfafa fannin shari'a, amma da sauran runa a kaba.
Ban tsammanin wannan kawai zai iya gyara mana lamura ba. Akwai abubuwa da suke buƙatar gyara a harkokin lauya. Na ɗaya, ai kokari lauya a sa mashi ilimi wanda yake ilimin nan daidai da tarihinmu, daidai da al'adunmu, daidai da zamantakewarmu, daidai da muradunmu, daidai da kuma yanda tsarinmu na al'adunmu da komi da komi yanda muke suke. Saboda haka tsari ne ya kamata gaba ɗaya, tsarin shari'armu ne gaba ɗaya ya kamata a canza.
To sai dai ga mai nazari a al'amuran yau da kullum, Abubakar Aliyu Umar yana ganin majalisa ta bar jaki ne tana dukan taiki.
Ana maganan fama da matsalan tsaro, sai kirkiro cibiyoyi bayan ga matsalan tsaro da ake fama da su a makarantu na ƙasa, ba a ciwo kan wannan ba, ana kirkire-kirkire. To wannan ba wani abu bane ko wanda ya wuce, suna kirkirowa ko suna ba kansu dama na yadda za a yi su samu kuɗi a yi wadaƙa da kuɗin gwamnati.
Majalisar ta shawarci gwamnatin tarayya da ta ba da fifiko wajen samar da isassun kayayyakin da za a yi amfani da su a cibiyoyin horar da lauyoyin domin inganta aikin doka a faɗin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun cafke wasu ma'aikatan kamfanin dakon ma'adanan ƙarƙashin ƙasa na CNTPS sakamakon zargin handama sama da miliyan 400 na sefa daga cikin kudaden gudanar da wannan kamfani mallakar gwamnatin ƙasar. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mune Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Kamfanin na CNTPS da ke da mazauni a Tawana da alhakin kula da dakon albarkatun ƙarƙashin ƙasar Nijar daga cikin gida zuwa tashoshin jiragen ruwa don fitar da su kasuwannin duniya. Sai dai bayanai sun nuna da cewa kamfanin ya kama hanyar durƙushewa sakamakon rashin kuɗaɗen gudanarwa. Mafarin gudanar da binciken da ya gano wasu manyan jami'ai da ake zargi da handa mai dubban miliyan sefa waɗanda tuni aka garkame su a gidan yari. Mai shari'a Dauda Adam shine mataimakin babban alkali mai shigar da ƙara a babbar kotun birnin Yamai.
A cikin watanni da suka shude, shugaban kasa ya ba hukuma da take kula da bincike wanda ake cewa inspection administrative ya ba ta umarni ta bincike a CNTPS, Compagnie Nationale de Transport des Produits Stratégiques. Bayan inspection ta yi da aikin ta tayo rapport, rapportin da kawo an kai Ministère de la Justice. Shi ko Ministère de la Justice ya turo a karkin parke saboda a yi bincike. Procureur ya tura rapport d'enquête wajen CJ. Cikin binciken da ta yi ta ga an yi wasa da kuɗin Société Kim. Kuɗin da sun kai wajen miliyar hudu da miliyar 383 da jika 241. Kuma an kawo mutum biyar nan an gurfanar da su gaban prokirar. Shi kuma prokirar ya yi tsirki ji da sirkiso zuwa da bincike wanda yake yanzu yana can yana binciken maza cewa. Kuma mutanen da duka da aka gurfanar da su gaban shi an kai su gidan kaso kamun a yi bincike.
Kisan matasan nan uku na garin Tera a yayin zanga-zangar 27 ga watan Nuwamban 2021 lokacin da suke kokarin hana sojan Faransa ratsa garin akan hanyar su ta zuwa Mali da batun kilogram 122 na zinare da suka yi batun dabo a ranar 29 ga watan Janairun da ya gabata a jihar Agadez na daga cikin batutuwan da hukumomin shari'a ke bin diddigin su a yanzu haka.
Bisa zancen zinare da ta bace ana bincike farakwara kasa ita ma a karkin tera kin tribunal militar ana bincike kuma tribunal kin tera ma ana bincike bisa wannan abu har ajabi da ya samu a tera.
Yanzu dai yan kasa sun zuba ido domin ganin yadda za ta kaya a game da wannan ikilali saboda yadda a can baya rashin hukunta waɗanda aka samu da laifi kan yi wuya yayin da wani zubin batun kan yi shashatau saboda dalilan da ake dangantawa da siyasa wanda kuma ke janyo tayar da jijiyoyin wuya daga wajen ƙungiyoyin fafutuka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sulaiman Mune Barma da wannan rahoton. Masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai duba batun tayoyin motoci ne da hukumomi suka alakanta shi da yawan hatsarin motoci a Ghana. A cewar hukumar kula da kai komun ababen hawa lamun lafiya ta kasar Ghana, tayoyi marasa inganci na cikin manyan matsaloli da ke haddasa hatsari a kasar, lamarin da ke janyo asarar rayuka masu dimbin yawa. Akan haka ne kuma muka nemi jin cikakken bayani game da wannan batun daga masu facin taya wanda aka fi sani a Ghana da vulcanizer da ma 'yan kasuwa masu sayar da tayoyin mota. Wakilin mu Hamza Adam ya tattauna da wani mai faci ko kuma vulcanizer wanda ya bayyana sunansa kamar haka.
Sunana Alhaji Dole, special vulcanizer Sawaba Junction. Gaskiya ne wani lokaci gwamnati ya yi batun hatsarin mota da dama yana gwada kamar vulcanizers muke create wannan asarin nan, amma ka duba tayoyin da ke zuwa nan yanzu nan kaga da akwai tayi wani Bridgestone, wani Firestone, wani Hankook, wani Yokohama, duka da tayoyi ne masu kyau da muke amfani da shi, amma yanzu tayin China da ya zo nan bai jimawa, bai dace da mu kasan mu gaba saboda ranan nan ba su ya su dafa tayin ne nuna. Misali orders nan ba su order tayu masu kyau, shi yasa yawanci sun bi da kaman tayu na China nan bai da tsada, shi yasa
ba su ta amfani da wannan tayoyin ne. Shi da tayoyi masu kyau nan, shi Bristol da Firestone nan, shi yana da tsada ba su yasu sai. Sai da mun shi sai nan, yana kaman inda ya ce na China gashi 3 million, ya yi mai amfani kaman bai kai shekara, sai ya bata. Amma an kai ka samu tayi kaman wani Bristol, wani Firestone yana kai ga shekara kudu shekara biyar kana amfani da shi. Amma musamman suna hakana rashin kudin nan ba kudi, shi wangan nan na da tsada. Ce za ba su yi sai suke sai na China nan, to na China nan da ke ji wannan ba su gawa muna mai kyau. Ce sa ba wuyan kafon maybe iskan da da sa min nan ya fi karfin tayin nan, shike kawo tayin ya fashe ko wani kaga kaman ya kumbura shike kawo asarin dole.
Mu duba an kace gurin sa iska cikin tayoyin yakan iya sa tayin ya fashe ko na makamancin haka. Naga kaman kan tayoyin akan iya a rubuta adadin wato ma'aunin iskan da ya kamata a sa ma ainihin wannan tayi. Shin ne kuna duban wannan tukuna?
Muna duba, mu muna amfani da wannan abin gan da aka rubuta cikin tayin nan. Wani an rubuta mai ga sa mai 65, she ka sa mai, she kai ka sa mai 60, saboda yanzu nan gan mun nan ana rana, she sa ranan nan kuma tayin karfe ke ciki. Kuma kai rana karfin nan she ya nuna da kyau, in ya nuna nan lokacin tayin nan bai samu karfi. She za an ga sa mai iska nan ya wuce lamban nan yayi tayin ya fashi. Amma yawancin nan in ka sa mai she ce o tayin nan kwanta na ci, sai sa sami yayi over ni ban sawa, amma wani yayi sa ya wuce shike kawo hasarin nan.
Mu duba daga ainihin nan kasan Ghana, wasu irin tayoyi ne aka fi amfani da shi sosai?
To nan da mun fi amfani da Goodyear da Firestone da Bridgestone da Hankook da Dunlop, amma yanzu nan ba su iya sai yana da tsada, shi yasa yanzu suke sim na China nan. Na China nan sabo 3 million, amma da kuma home use nan su ma suna da kyau, saboda yanzu home use nan yayi tsada ba su iya sai kuma bai zuwa da yawa. Abin da ya kawo kamar shi yasa suke sim tayoyin China nan kenan.
Kana ganin matsala na tayoyi da ake fuskanta wanda gwamnati ya bayyana cewa yana daga cikin abubuwan da ke janyo hatsari akan hanyoyi na titunanmu, akwai wani hanya da za a bi domin ganin an shawo kan wannan matsala na wato tayoyi da suka gurbace?
Wannan duka da aikin yan MTT ne, ya kamar su bari ankalin su ya je kan wannan.
MTT wato sashen hukumar yan sanda da ke kulawa da harka ne na motoci da sauransu.
Iya ne, su ya kamanci a ce su duba wannan aiki su yi, don yanzu in MTT na sai kan hanya yana duban dai lance zai ka dukudi. Amma da ya kamanci ya duba tayin lori nan, wani tayi ya kamanci lori nan ya yi amfani da shi, wani tayi na nan ya ci bai da karfi. Kaga tayoyin da ake yin nan a koren nan kowane na da aikin da yake yi kasa, akwai wanda ke share ruwa, akwai wanda ke bi cikin Sahara, duka a korin kowane na da aikin shi yake yi. Shi yasa in a korin ya riga ya ci, da bai ci a ce lori ya yi aiki da shi ba, ka fahimci? Yayi shi yasa ya kamanci a bar hankali ya je kan wannan ababen ne, don lori na tafiya in tayi ya fashe direba baka da wani control, baka ka taka brake, shi dai ka control siya. Kuma in ka control siya in wani inda ya kamanci mutum ne ko lori ne ko gida ne ka shiga mai, kaga lokacin an kawo babban matsala sosai. Amma wannan tayi da ba wani yana ba tayi bai da tsada, ka sai lori 1 billion, in ka sai tayi 5 million in ka sa ma lorin ka, ka sai amfani shi da wannan da ba komai bane.
To a gaida Hamza Adam da bakon nashi a nan ne kuma zamu da tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu, mu ci gaba da kawo muku wannan hirar. Yanzu a madadin shi wakilin namu a birnin ku ba sai Hamza Adam da bakon nashi Alhaji Dole original vocalizer da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya hada mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku, a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yakubu Makeri, yanzu kuma bari mu karanta muku kadan daga cikin ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasika ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rizau. Yace a gaskiya dai abin akwai daura kai matuƙa yadda a kullun ƴan bindiga ke ƙara yin ƙarfi a Najeriya. Shin wai daga ina matsalar take ne? Rashin isassun jami'an tsaro ne ko kuma rashin daukar matakin da ya dace ne akan su? Allah ya kyauta, amma kam gaskiya abin akwai buƙatar daukar matakin gaggawa akai. Wasika ta gaba kuma ta fito ne daga Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers. Yace awan gaba da mai jego da jariri da wasu mutane a Kaduna a daren Juma'a da ƴan bindiga suka yi abin furgitarwa ne. Idan aka yi la'akari da cewa su ƴan bindigar nan ba sa barin kowa a yayin farmakin su da suke yi nan da can. Wasika ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce. Tace salam gidan rediyon Amurka. Muna kira ga gwamnatin ƙasar mu Najeriya da ta yi ma Allah ta gano masu hannu wajen shigowa da gurbataccen man fetur. Gani yadda gurbataccen man ya kawo masu ababen hawa asara. Dan bai kamata ba a ce an saki gurbataccen man fetur a cikin ƙasa. Al'umma na amfani da shi. Kuma a ce babu hukumomin da ke kula da kyan man. Muna fatan za a yi bincike na ƙwarai don magance wannan matsalar nan gaba. Sako daga Yakubu mai manja funtuwa da Umar baban yaya sabon gida da Yakubu mai aski badaraka. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi, ya Allah ka tausaya mana, ka yi mana maganin dukkanin waɗanda ke da hannu wajen kawo mana matsanancin matsalar man fetur a Najeriya. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya da dan Asaba mai fata da Malam Umar Kamba ya wuri da Malam Umar babban tausi. Shi kuma Alhaji Umar Fureba gashuwa cewa ya yi. Hakika muna goyon bayan gwamnatin Najeriya wajen yin kokarin bincike akan samun wannan gurbataccen man na fetur da ke illa ga ababen hawa na ƴan ƙasar Najeriya. To madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai yi magana da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov a yau Asabar game da abin da ake gani kamar Rasha za ta mamaye Ukraine. Blinken, wanda ke magana a taron manema labarai a Fiji, ya ce idan shugaban Rasha Vladimir Putin ya yanke shawarar daukan matakin soja akan Ukraine, za mu yi gaggawar sanya takunkumin kare tattalin arziki mai tsanani tare da haɗin gwiwar abokan kawance da abokan hulɗa a faɗin duniya, wanda zai karfafa Ukraine wajen kare kanta. Za mu karfafa abokan kawancenmu na gabashi. Jiya Juma'a, ƙasar Burtaniya ta bi sahun Amurka na yin kira ga dukkan 'yan ƙasashen waje da su fice daga Ukraine, yayin da har yanzu akwai hanyoyin kasuwanci da yin hakan. Ofishin harkokin wajen Burtaniya ya sabunta shawararsa jim kaɗan bayan da ministan tsaron ƙasar Ben Wallace ya tashi daga Moscow bayan tattaunawa da manyan jami'an fadar Kremlin. Estonia ma ta yi kira ga 'yan ƙasar da su fice daga Ukraine cikin sauri saboda ƙara haɗarin ɗaukar matakin soja daga Rasha. Jiya Juma'a, mataimakiyar sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga mutanen Habasha da su tsagaita wuta su maido da yarda tsakaninsu sannan su fara ɗaukar matakan sulhu, yayin da tashin hankali da ake yi a arewacin ƙasar ke ci gaba da haddasa walhalin gaske ga fararen hula. Amina Muhammad ta shaida wa manema labarai a harabar Majalisar Ɗinkin Duniya cewa a ganina babu yarda da juna a Habasha. Muna buƙatar samo hanyoyin da za mu tallafa ma ƙasar, ɓangaren shugabanci da kuma mutane, don su samu hanyar sake gina yarda tsakaninsu da kuma sake maido da zaman lafiya tsakanin jama'arsu. Hukumomin Taliban a Afghanistan jiya Juma'a sun ce sun sako wasu 'yan jarida na ƙasashen waje da takwarorinsu na ƙasar a tabbakinsu bayan mun tantance ko su waye. Wannan sarrafawar ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da babban kwamishinan harkokin 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da tsare 'yan jaridan a Kabul, babban birnin kasar.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare. Za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baban Lahafi da ya taya na gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.